Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Alhamis 18 ga ko kuma 20 ga watan Afrilu. Za a ji martanin jama'a wato game da wato dakatar da sakataren gwamnatin tarayya da kuma shugaban hukumar harkokin asirin tsaron ƙasa. Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafi da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba. Baba Yakubu Makeri zai kuma gabatar da sharhin jaridun Ghana. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa in sha labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a. A jiya Laraba ne Amurka ta tabbatar wa kawayinta cewa rukunin rundunar mayakan ruwa na USS Carl Vinson ya nufi arewacin yankin Pacific don hana Koriya ta Arewa ci gaba da shirinta na makaman nukiliya. Amma wannan na zuwa bayan wasu 'yan kwanaki ne da bayanai ke nuna cewa jirgi mai ɗaukar jiragen yaƙi da wasu jiragen ruwa sun kama hanyarsu zuwa yankin. Ranar 11 ga watan Afrilu da muke ciki, shugaba Donald Trump ya ce za mu aika da Amada, wato babban jirgin yakin Amurka, kwanaki uku kenan bayan da jirgin ya bar kasar Singapore. Kwamandan sojin Amurka a yankin Pacific, Admiral Harry Harris, ya faɗa a ranar wato 9 ga watan Afrilu cewa ya umarci rukunin mayakan ruwan da su nufi Arewa bayan sun bar Singapore kenan. Kuma wannan na zuwa ne ko kuma na tabbatar da cewa ba za a ci gaba da tsarin farko na zuwa gabar Australia ba. A jiya Laraba dai jama'an Amurka sun yi ta kokarin fayyace labarai masu cin karo da juna akan inda rukunin mayakan ruwan suke. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya tabbatar da maganar shugaba Donald Trump cewar sun tura jiragen yaki. Ya ce wannan ita ce gaskiyar magana kuma hakan ke faruwa.
Shugaban Amurka Donald Trump ya umarci Majalisar Tsaron Ƙasar Amurka da ta yi nazarin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma da Iran kan shirin nukiliyar ta. Shugaba Trump ya kuma umarci Majalisar Tsaron Ƙasar da ta duba ko janye takunkumin da aka kakaba ma Iran yana da muhimmanci ga tsaron Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce gwamnatin Trump tana gudanar da wani nazari kan Iran da yadda zai shafi tsare-tsaren gwamnatin ƙasar. Ya ce wannan nazari da gwamnatin Trump ke yi zai magance irin barazanar da Iran ke yi, kuma ya kara da cewa akwai barazana masu yawa. Tillerson ya ce gudunmawa da Iran ke baiwa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriya da daɗaɗɗen rashin jituwa da Isra'ila. Ya kuma ce Iran ita ce ƙasa da tafi kowace wurin take haƙƙin bil'adama a faɗin duniyar nan.
Ana shan wa'innan labaran ne daga nan sashen Hausa muryan Amurka. A yau Alhamis ne sakataren tsaron Amurka Jim Mattis zai kai ziyara a ƙasar Misira a ci gaba da tabbatar da kyakkyawar dangantaka tsakanin Washington da Alkahira a farkon kwanaki 100 na gwamnatin Trump kan mulki. Ana sa ran Mattis zai gana da ministan tsaron Misira Sadiki Subhi da kuma shugaban ma'aikatar sojin ƙasar Lieutenant General Mahmoud Hegazi da kuma shugaba Abdul Fatih al-Sisi wanda ya ziyarci fadar White House a farkon wannan wata. Wannan shine shugaban Misira a farko da yi wannan ziyara zuwa White House tun bayan shugaba Barack Obama ya amshi bakuncin Hosni Mubarak a shekarar 2009. Burin siyasa da ya sani shine ya sani da hambarar da Hosni Mubarak daga kan mulki da kuma shekaru da aka kwashe ana hargitsi a kasan, shine ya kawo tsohon shugaban sojin Janar Sisi bisa karagar mulki. wani mai fashin baki kan gabas da tsakiya da ake kira James Galvin, kuma shehu malami ne a Jami'ar California a birnin Los Angeles, ya faɗa wa muryar Amurka cewar galibin tsare-tsaren wato gwamnatin Trump yana nuna adawa da shugaba Obama. Ana sa ran Mattis zai baiwa misara da take fama da kalubalolin siyasa da na kuɗi da kuma na wato ƙwarin gwiwa kenan, wanda za ta yi tsayin daka wurin yaƙi da ta'addanci, wanda ke zama babban barazana ga wato sashen Larabawa ke da wasu birane, kamar yadda ya bayyana a wani hari da aka kai da mayakan ISIS suka kai wanda ya halaka mutane a wasu majami'u.
Dubban 'yan Venezuela sun bazu kan titin birnin Caracas jiya Laraba, al'amarin da ya haɗe masu adawa da juna a wata zanga-zangar masu goyon baya da masu adawa da shugaban ƙasar Nicolas Maduro da manufofinsa na 'yan gurguzu. Jami'an tsaro sun harba barkonon tsohuwa don tarwatsa masu zanga-zangar a ɓangaren yammacin babban birnin ƙasar, haka kuma an harbi wani matashi a kai kusa da masu zanga-zangar na ƙin jinin gwamnati. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, 'yan Najeriya na faci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da dakatar da shugaban hukumar harkokin sirrin tsaron ƙasa da sakataren gwamnatin tarayya waɗanda ke fuskantar bincike. Daga muna ga Mustapha Nasiru Batsari.
Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauki matakin dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya Babacar Dabin Lawal da kuma shugaban hukumar leƙen asirin Najeriya ta NIA ambasada Ayo Oke akan zargin badakalar cin hanci, a nan jihar Niger al'ummar jihar ne suka fara bayyana ra'ayinsu akan matakin shugaba Muhammadu Buhari. Matakin dai ya yi matuƙar faranta ran jama'a da dama, inda suka ce tuntuni ne ma ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki irin wannan mataki. Sakataren Majalisar Limaman Jihar Niger Imam Faruk Abdullahi ya ce sun yi maraba da matakin.
Mun yi maraba da kuma na'am tun da zargi da maganganu sun shigo a ciki, an kama makudan kuɗi masu yawan gaske na fitan arziki, kuma an dangana su ga irin wannan badakala. Wannan ya ƙara nuna mana cewa shi dattijo shugaban ƙasa, Allah shi ƙara mashi lafiya, dattijo ne kuma adilin mutum ne. Shi yasa bai dubi wayannan cewa na jikinsu ba ne, ya ce a dakatar da su, kuma ya naɗa kwamiti cewa a binciki maganan shin haka yake. Idan zargin ya tabbata a kansu, to babu laifi yanda ake wa kowa hukumci na cin hanci sai a yi musu.
Shi ma dai shugaban kungiyar direbobin jihar Niger Alhaji Ibrahim Sarki Kuta ga abin da yake cewa.
To, a hakikan gaskiya ni kan na yi murna da yadda ya tabbatar da gaskiya ne, don saboda amma da jama'a suna zarginsa kaman ya akwai dan mowa a tsakani. To, yanzu kowa ya san bai da wani dan mowa, ko na jikinsa ne tun da ya dakatar da sakataren gwamnatin nan nashi, to ko na jikinsa ne, ina tabbatar Allah da Buhari zai dakatar da shi.
To, ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta yi maraba da matakin shugaba Muhammadu Buhari, inji kwamishinan labaran jihar Niger Mr. Jonathan Batsa.
Wannan abin da ya faru yau muna na'am da shi, domin ka san ita wannan gwamnatin da muka shigo manufansa kowa ya san inda Buhari ya nufa. To, wannan matakin da ya dauka da wayannan mutanen, ka san an ce yanzu ana bincike a kansu, to dole a dakatar da su aiki. Ni abinda shugaban kasa yawa ni ina na'am da shi, kuma jam'iyyarmu mun zo mun ce canji, za a yi sauyi. To, sauyin nan kuwa daga gida zai fara, inda sauyi ce wanda ake so fi sabilillahi.
A yanzu dai bayanai sun nuna cewa sakataren gwamnatin Najeriya Babacar David Lawal da aka dakatar ya gana da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo, wanda shine shugaban kwamitin da zai binciki laifin da ake zargin su na ciwa-ciwa da kudaden gwamnati. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To, a gaida na Batsari, kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. wannan haka yake. Yanzu kuma ga Usmana Kabara da shiri na gaba.
Wannan kuma na zuwa ne ma yayin da rikicin jami'ar APC da ke mulkin jihar ke kara zafi a tsakanin ƴan bangaren su Babacur da kuma ƴan bangaren gwamnatin jihar Bindu Umaru Jibrila da ke tare da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Domin yayin da ƴan bangaren ta yi dadi ke mamurna da dakatar wanda aka yi, yanzu haka su kuwa wasu kusoshin jami'ar APC da ke bangaren Abuja wato bangaren su Babacur na ko nuna ya tsane ga ƴan ɗaya bangaren da cewa dama sun san arena. Alhaji Ubanan Arewa yace ba su yi mamaki ba idan wasu ƴan jihar ma suna murna yanzu duk da cewa su ma ba su koyi bayan cin hanci da rashawa ba.
Abun kunya shine bangaren gwamnati na cewa suna murna. Haka dai mu dai a Adamawa muna tsotsar gwamnati alheri ne a wajen mutanen Adamawa, kuma zaman su a wani kujera yana mana amfani da Adamawa da jira gaba daya. Sannan kuma kusan sun jayyarci ma abin da ake magana a kai, ba an ce an kori sakataren gwamnati a kujeran sa sakataren gwamnati ba, an ce an dakatar da shi kafin akwai kwamiti da shugaban ƙasa ya yi aiki cikin gashin mataimakin shugaban ƙasa. Ya sun yi bincike suka tabbatar abin da ake zargin sa, in haka ne sai a sallame shi kuma ya bincika cikin gida kamar dokan ƙasa ya ce. Iko ba haka bai kuma cigaba da aikin sa. Wannan kuma abu ne wanda mun gani mu ma a matsayin mu na jami'ar APC ko ma goma goya bayan shugaban Muhammadu Buhari mu yi na'am da shi, domin ana zargin shugaban Muhammadu Buhari cewa yana goyon bayan ƴaƴan gidansa.
To sai dai kuma su masu sharhi na mako ganin dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal da kuma shugaban hukumar leken asirin kasar NIA Ambassador Ayo Oke da shugaba Buhari yayi na ko nuni ne da yadda shugaban ya fara sayo takunsa a yanzu, ko da yake akwai buƙatar sake duba cikin gida yayin da wasu ma ke cewa fa an yi fargajaji. Malam Musa Jika na ƙungiyar Amnesty Safar Group na mai korayin cewa
mu abin da muke gani nan kaman fargajaji ne, domin wani abu ne wanda yake tuntuni ake ta maganan cewa ya kamata waɗannan mutane a bincike su kuma a tabbatar da laifukansu. So kaga wannan ya nuna cewa sai da ƴan Najeriya ko kuma al'umma gabaki ɗaya suka yi ta akan maganan, in dai ana so kuma da gaske ake yi akan maganan cin hanci da rashawa, ya kamata ne lalle a tabbatar da waɗannan jami'ai waɗanda suke cikin gwamnatin shi ya kasance an yi bincike an kuma tabbatar da suna da laifi ko kuma ba su da laifi.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To sai a mana aikin gafara. Wannan rahoto ne game da ci gaba da ci shi kuce da ake game da dakatar da Babacir da shugaban hukumar harkokin tsaron ƙasa. To yanzu kuma ga shirin na ƙasa ba kasawa ba daga Usman Kabara.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Amma kwan da ya gabata, idan ba a manta ba, mun faro tattaunawa ne da wani mai suna Rabi Yusuf Idris wanda yake aiki a Ministry of Petroleum Resources a Abuja. In ba a manta ba, ya tsaya ne a inda yake mana bayani game da yadda wasu abubuwa suke tafiya a cikin al'umma, musamman in mutum yana da wata nakasa ko kuma aka ce an samu wani shugabanci, inda yake kira da cewa shugabanni ya kamata su lura da nakasassun ne ba maganar buƙatar kansu ba.
Mu nakasassu a gaskiya mu yi kokari mu karfafa zuciyar mu haka, so kuma gwamnatoci ya kamata su kuma su dan duba wannan. Akwai abubuwan da ya kamata su dan nima dan empowering din mu hakan nan dan nima mana abu ayyukan yi a muna rika yi, amma a tabbatar da cewa fa idan za a yi wannan abu a samu mutanen da za su iya taimakon na kasassun ne, ba wai waɗanda za su taimaki kansu ba kawai, saboda muna da waɗannan matsaloli wani lokaci zai ga shugaba sai ya taimaki kansa ne ba zai taimaki yaran ba, kuma sai ya koma ana samun matsaloli tsakanin manyan da yara.
To amma maganar rayuwar iyali fa, kana da mata, kana da yara, inda su ya kake tafi da su a matsayinka wanda kake ga cewa gashi nan kana da wannan bukata ta musamman a jiki ta rasa wata wani sassa, sai kuma gashi iyali sun zagaye ka misali, akwai su?
Na'am, alhamdulillah ina da mata na ya aure a cikin shekara da ya wuce. Wato mu matsaloli ne muke samu idan sai ga yarinya tana son ka amma iyayen sai su yadda su baka. Wasu ma sai a rika cewa ba za ka iya kwanciyar auren ba, wasu ba su ce ma ba za ka haihu ba, duk dai haka za a rika faɗa ma yaran har su zo su zama
sun ki abun
cirare akan abin ba sai su zama hopeless akai
ai
to kaga irin wayannan abubuwa mu kuma mun fi samun sha'arewa kaje ana na kasan naka ana aibanta ta haka a gaban mutane wanda zai sa zama makaskanci a gaban su to za ka yaran suna son ka amma iyayen wani lokaci ba su so to alhamdulillah za ka kuma wasu iyayen suna karfafa ƴaƴan nasu
ai
har ka samu kai ka aura kuma alhamdulillah ni gaskiya da litin da nake samu dan abin da nake samu ina kokari ina yama iyali na bukatun su daidai da yanda
to matanka lafiyayya ka aura koko gurguwa ka nemo koko yaya
a matata lafiyayya ce
matata lafiyayya ce baka samu tasgaro ba kenan eh baka samu tasgaro ba wajen neman kenan idan Allah ya baka yaya ya kake kokarin tunanin yadda zaka yi da su musamman ganin cewa ga ka da wannan misali magana ta nakasa ko kuma bukatar ta musamman kamar yadda mu muke fada shin ya ka shirye renan yara
eh shirye renan yara na shine daidai yanda nake samu daidai samu na zan yi kokari gana tafiyar da su a daidai samu na yi kokarin siya musu sutura tarbiyantar da su da kai su makaranta insha Allahu ba zai gagara ba kuma ni zan yi kokari in sa matana akan hanyar na koda da dai ba zan iya daukan su ba ce zan kai su makarantan ita zan yi kokari in rika nuna mata yanda za ta yi ta kai su makaranta ta dawo da su kuma ni zan rika supporting din su insha Allahu
ai
abin da nake so kenan
to madalla
ko yanzu a kanina da nake dan taimaka musu hakan nan lokacin da har zan iya taimakon kanina ya na su ma na san in Allah ya yarda zan iya taimaka
insha Allahu to yanzu misali idan aka ce ka faɗi misali a matsayin ka na misali mai nakasa ko makamancin haka me zaka ce in aka ce ba da shawara yaya za a yi ko kuma wani abu ɗaya ne ya kamata idan aka yi duk wannan matsalar sai ta kauce ma masu bukata ta musamman
a gwamnatance zan yi kuku
misali a gwamnatance a gwamnatancen ai da zaka yi magana akan cewa su karfafa zuciyar su zonan a gwamnatance me ya kamata gwamnati ta yi ta karfafa ku
a gwamnatance shine a samar musu da wani hanya da za su rika samu kuɗin shiga shine wannan babban al'amari ne idan gwamnati ta yi kokari ta sa mutanen da su tabbatar da cewa za su iya yin wannan abun ba wanda ba za su iya ba sai dai su yi makansu waɗanda za su iya taimakon na kafassun nan su tabbatar da cewa mutanen nan sun samu abin da ake so suna samun kuɗaɗen shigansu daidai da yanda ya kamata shikenan ai ko allowances ai gwamnati za ta iya create za ta iya samar da hanyar da za ta rika ba su alawi
alawi
taimake su yawa kuma yanzu kasance wannan free education din nan ya kamata a daɗa tabbatar da shi kaga ana cewa free education ne amma
ilimin kyauta
tunda na fara karatu na har na gama biya nake to sai a ce sai wani ya sa maka sai wani shugaba ne ya sa maka hannu sannan zaka je na biya kuɗin makaranta to kaga ai hakan nan matsala ne ya kamata a ce kawai tunda aka ce mu za mu karatu ne kyauta to mu ci gaba da karatun mu kyauta ko da yake gwamnatin Kaduna na ga yayi kokarin wannan ana yi ma kowa da kowa ma yana yin karatun kyauta amma aka ce higher institution karatu na jami'a to za ka ga har duk haka dai biya miki ya kamata a ce shi ma an samu gwamnatoci tana suna karfafa mu suna barin mu muna yin karatun kyauta ni da cikin abin da nake tunanin insha Allah in aka samu wayannan abubuwa in Allah ya yarda za mu samu sautin abubuwa hakanan
eh
ƴaƴan wayanda ba za su iya iya musu kuɗin makaranta ba a sa su a makaranta su rika yin karatun nan kyauta saboda kaga akwai guragun da sai sun yi bara in suka yi bara za su zo su biya mu kuma ƴaƴan nasu makaranta akwai su haka to kaga har in dai zai je ya bara ya biya mu ɗan shi kuɗin makaranta kaga in ya samu hanyar da gwamnati za ta rika taimakon shi da wani kuɗi wanda zai rika yin wani abu kaga zai da biya mu kuɗin zai da biya mu ƴaƴan kuɗin makaranta har gwamnatin ta zo ta cire ma ƴaƴan ma tunda in kai na kasance ne ya kamata har ƴaƴan ka karatu
kyauta ne haka a ƙarshe to amma yanzu misali ƴan siyasa daga ƙarshen tambayar da zan maki nan ƴan siyasa kana kallon su a matsayin wayanda kuke turin motar wahala a ce kun tura kun yi zabe an zo an muku dadin baki kuna da nakasar amma ba a gani ba an dadin baki kun je kun kada ƙura'a ku da ƴaƴanku da danginku amma ƙarshe kuma ɗan siyasa ya hau gashi ana ta son a yi ɗan doka ta ɗan ma kare muku martaba da sauransu abin ana ta cin kwamma kauniya shin kana kallon a matsayin ƴan siyasa sun ba da ku ko ga fiya ta ɓoye jelata ta leko
ba su yi mana komi ba ni dai abin da zan ce kenan gaskiyar magana kenan, ƴan siyasa ba su mana kuni ba.
To me ya kamata ku dauki mataki akai, misali kuna da matakin dauka?
Sun jawo mu a jiki kamar yanda suke jawo masu kafayen wasu, kuma ya kasance an jawo mu jiki, kuma ya kasance har shi majalisar dattawa da majalisosin nan da ya kamata a ce dukkanmu mu ma an jawo mu, ana ba mu koda wuri daidai ne, koda dan percentage din da za a ba mu dan kadan-kadan ne. Ni abin da nake gani kenan, ya kamata a ce mu ma muna da kujeru a cikin wuraren nan. Amma in ba haka ba, za ka gama wahalhalinku, sai dai in wasu daga ciki ne za a dan ba su dan kuɗi dan kadan wanda ba zai share musu hawaye ba. Kuma sannan makamai ya kamata gaskiya ya kamata a rika daidaitawa da mutum da masu ƙafa, tunda har yanzu za ka ga akwai bambanci, tunda kuna zuwa wani wuri sai kaga an nuna maka kai na ƙasashe ne.
Ni lafiya da nakasa duka abu ne da yakan faɗo wani lokaci haka.
Ai wato gaskiya nakasa ba kasa wannan ba kam, ina matukan farin ciki ni kaman ma ni aka yi ma wannan shiri, saboda shirin gaskiya yana ainihin sa mun samu ƙarfin zuciya, mun samu ƙarfin gwiwa na mu yi abubuwan da ya kamata. Yana canza mu daga rauni mu koma muna da masu kanwa masu ƙarfin gwiwa. Gaskiya ina matukar farin ciki da wannan abu haka.
To Mallam Rabiu Yusuf Idris, mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa da mu na tsawon lokaci haka a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. In Allah ya so, za mu ci gaba da lalubai ire-iren ku, in mata kama kai da wataran za mu sake wayoyarka. Na gode.
Ni ma na gode, Allah saka muku da alheri.
Duka nan shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako ya kammala, sai Allah ya kai mu wani makon za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala da shi kanshi baƙon namu Rabiu Yusuf Idris, sai kuma Julie Leathers Gresham wacce take haɗa mana sauti kamar yadda ake jinsa. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
To a gaida Abbansu Mushab, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana.
Zan fara shirin jirgin ne da jaridar Delegate wacce ta rawaito cewar a jiya Laraba shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya kaddamar da shirin shuka don samar da abinci da ayyukan yi a garin Gwosu a jihar Borno a Afo. Jaridar ta ce a cewar shugaban kasar, wannan zai kawo ƙarshen tagwayen kalubaloli da matasan kasar za su samu abin yi, kuma ya rage abin kunya da ke faruwa inda Ghana take sayo kayan abinci daga makwabtanta. Ya ce wannan shirin shuka don samar da abinci da ayyukan yi zai zama tubalin inganta noma a cikin kasar. Idan muka leka jaridar Das Kesma, za mu ga ta rawaito hurucin tsohon babban limaminmu Jami'ar Presby ta Ghana, Emmanuel Mate, inda yake cewar Ghana tana yaƙi da 'yan ɓata gari 'yan China wanda suke haƙa zinari ta ɓarauniyar hanya da ake kiransu galamsi a Ghana. Jaridar ta ce limamin ya ce har iya wasu shugabanni a Ghana ba su san cewa ƙasar tana yaƙi da masu haƙa zinari ba bisa doka ba. Jaridar Das Kesma ta ce Emmanuel Mate ya ce su waɗannan 'yan China da abokan haɗin bakinsu 'yan Ghana suna lahani ga muhalli, suna ɓata ruwaye da mutane ke amfani da su, wanda hakan kuma ke sanadiyar mutuwar 'yan ƙasar da dama. Ita kuwa jaridar Daily Graphic ta rawaito jawabin ministan kiwon lafiya ne Mr. Kwaku Ajiman Mainu cewar gwamnati ta shirya biyan baki ɗayan bashi da ake bin hukumar inshoran kiwon lafiya tun daga shekarar 2016 kafin ƙarshen wannan mako. Jaridar ta ce ministan ya ƙara da cewa gwamnati za ta saka mako ɗan kuɗaɗe a tsarin inshoran kiwon lafiya a cikin wannan lokaci don rage bashi da ake bin hukumar inshoran kiwon lafiyan. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta rawaito caccakar da marasa rinjaye a majalisar dokoki ne suka yi wa nasarori da mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Bawumia ya ce gwamnatinsu ta samu tsakanin kwanaki 100 da hawa mulki, inda marasa rinjayen suka kwatanta jawabin nasa a matsayin babban yaudara. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya kuma ƙirƙiri sashen Hausa na muryar Amerika.
To daga sharhin jaridun Ghana sai kuma ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum girarradu a muryar Amurka, suna na Gambabara Fataskun daga tsohuwar kasuwa garin Kitto. A yau so nake da miƙa sabo na jinjina ga shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari abusa wannan kokari da yayi na kawar da cin hanci da rashawa har ya kai a yau na Allah ya nuna min cewa kuɗaɗe a ƙasar nan mutanen da suka sace suna tsoron a ce kuɗinsu ne idan an fallasa an ce ga kuɗi to kowa yana gudun a ce na sani to wannan ne abu ne da ba zan manta ba abu ne da zan faɗa wa ɗana lokacin Muhammadu Buhari na zo wannan lokaci.
Assalamu alaikum, sunana Batta Haruna Damba Bajoga, shugaban kungiyar Funa Kai social media. To alhamdulillah, hakika fatattakar da mai girma shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari yayi wa wasu manyan mukarraban su guda biyu ciki kuwa har da sakataren gwamnati gaskiya sai mu ci alhamdulillah wannan tamkar sara ne aka yi kan gaba da fatan sauran mukarraban sa da su shiga taitayin su.
Assalamu alaikum wuri Amurka. Ina son yin amfani da wannan dama a wannan gidan rediyo mai albarka game da maganan da wata malama ta yi game da maganan da mai martaba sarki Sanusi ya yi a kan yawan aure ko kuma da sauransu. Wata ina ganin ita malamin bata ma fahimci abin da shi mai martaba sarki Kano ya ce ba. Saboda mai martaba sarki Kano bai ce kada ka yi aure ba, cewa ya yi idan ba za ka iya yin mata guda huɗu ba ko uku kada ka yi. Na gode. Sama'ila mai ya ce daga Lagos jihar Ikon Najeriya.
To yanzu kan ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Ajiyar Laraba ne Amurka ta tabbatar wa kawayenta cewa rukunin rundunar mayakan ruwa na USS Carl Watford Vincent Kidam ya nufi arewacin yankin Pacific don hana Koriya ta Arewa ci gaba da shirinta na makaman nukiliya. Amma wannan na zuwa ne bayan wasu 'yan kwanaki da bayanai ke nuni cewa jirgin mai ɗaukar jiragen yaƙi na wato da wasu jiragen ruwa sun kama hanyarsu zuwa wannan yanki. Shugaban Amurka Donald Trump ya umarci Majalisar Tsaron Ƙasar ta Amurka da ta yi dubi a kan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shirin makaman nukiliyar Iran da aka ƙulla. Shugaba Trump ya kuma umarci Majalisar Tsaron Ƙasar ta yi dubi a kan ko janyi wato takunkumi da aka saka wa Iran yana da muhimmanci ga tsaron Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce gwamnatin Trump tana gudanar da wani nazari a kan shirin Iran ta yadda zai shafi tsare-tsaren gwamnatin ƙasar. A yau Alhamis ne ake wato sakataren tsaron Amurka Jim Mattis zai kai ziyara a ƙasar Misira a ci gaba da tabbatar da kyakkyawar dangantaka tsakanin Washington da Alkahira a farkon kwanaki 100 na gwamnatin shugaba Trump a kan mulki. Ana sa ran Mattis dai zai gana da ministan tsaron Misira wato Sadiki Sufhi da kuma shugaban ma'aikatar sojin ƙasar Lieutenant General Mahmoud Hegazi da ma shugaba Abdul Fattah al-Sisi.
To jama'a, da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Baba Yakubu Makeri da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma anjima can.